idan shirya ka sakatan musulunci na mu'ta a garin Buraida ke gabatar da jerin gwanan ka sakatai game da fadakarwa akan karantarwar addinin musulunci
ya dan uwa a musulunci dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talikai dukkan yabo ya tabbata ga Allah wanda ya halitta kamai da kai kuma ya sanya dukkai da haske dukkan yabo ya tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu ga wannan tafarki bamu zama zamu shirye ba dan Allah ya shiryar da mu ba bayan haka ya dan uwa a musulunci muna maraba da kai muna maraba lalle da kai a duk inda kake kuma a duk inda ka sauka muna maraba da kai ya kai dan uwa da yake ba na jini ba ba kuma na nasaba ba ba kuma na launi ba ba kuma na harshe ba muna maraba da kai dan uwa a musulunci maraba da kai dan uwa a cikin addinin ki kamakin annabawa annabi mu Muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi muna maraba da kai dan uwa a cikin addinin da Allah ta'ala ya hukunta masa nasara da tabbata a bayan kasa har lokacin da alƙawarin Allah zai zo hakika Allah baya saba alƙawarinsa
ya kai dan uwa a musulunci taho tare da ni dan mu bude ɗaya daga cikin kyawawan shafukan tarihi kuma mu karanta wasu sadurra waɗanda suka kunshi ikhlasi a cikinsu kuma ake gano hasken tauhidi da tabbata a cikinsu sawadar da aka yi rubutu da ita a wannan shafuka ita ce jinin shahidai wanda ranar alkiyama ƙanshinsa ke tashi tamkar ƙanshin almasi kuma hannaye masu haske suka rubuta ta sa'annan zukata tsarkakakku suke kiyaye ta to amma ba ni labari wane ne tushen wannan addinin kuma wane ne jagoransa wane ne wannan mutumin wanda ya canza tafiyar tarihi lalle wannan kissa ce wadda wuri ke da daɗa da irinta kuma zukata take rangaji don daɗinta kuma kunnuwa suke saurarenta taho tare da mu mu bibiyi kissar tun daga farkonta kuma a gurguje mu san wasu sassanta da ababen da suka faru a cikin kafin aiko manzon Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance a kewaye da Ka'aba akwai gumaka 360 waɗanda suke kazanta ne ga wannan masallaci mai tsarki kuma suka zamo katangar ƙarfe da ta zama wani shamaki mai hana bauta wa Allah shi kaɗai mutane suna yanka a wurinsa don neman kusanci gare su suna yin bakance da sunayensu mutane suna miƙa wuya gare su wajen biyayya da cikakkiyar ƙauna
a cikin duhun wannan dare ne Allah ya nufi Abdullahi ɗan Abdulmuttalib daga ƙabilar Qurayshawa da auren Aminatu ‘yar Wahab kuma Allah ya nufi su da samun ɗa wanda shi ne ciyayyen mutum a bayan ƙasa a yayin da Aminatu ta samu cikinsa ta ga kamar wani haske ya fita daga cikinta wanda ya haskaka kasangun kitira sarkin Rumawa a ƙasar Sham mahaifin wannan ɗa ya rasu alhalin yana cikin mahaifiyarsa ba a daɗe ba bayan wasu ‘yan watanni aka yi wa Abdulmuttalib bishara da samun jika da ya sanya masa suna Muhammad an shayar da wannan yaro a cikin Banu Sa'ad sa'annan aka dawo da shi wajen mahaifiyarsa ta ci gaba da renonsa kuma ƙarƙashin kulawar kakansa Abdulmuttalib yayin da ya cika shekara 6 sai Allah ya nufa ya zamo maraya a lokacin da mahaifiyarsa ta rasu a ƙauyen Abuwa yayin dawowarsa daga Madina sa'annan sai kakansa ya rike shi shekara 2 bayan rasuwar mahaifiyarsa sa'annan shi kuma ya rasu yayin da wannan yaro ya cika shekara 8 da haihuwa kafin rasuwar kakansa Abdulmuttalib ya danka kulawarsa ga babbansa Abu Talib wanda shi kuma ya dubunci kulawa da shi ya sanya shi a matsayin mafi soyuwan 'ya'yansa ya kasance baya barci sai yaron yana kusa da shi baya fita sai yana tare da shi a karkashin kulawar babban sa ne yaron ya ci gaba da rayuwa har ya girma
Quraishawa sun san shi da suna amintacci kuma kabilun Larabawa sun yarda hukuncin sa yayin sanya Hajarul Aswad a yayin da suka yi sabani yayin da labarin amanarsa da kyawawan hadayensa suka isa zuwa ga Nana Khadija sai ta nemi da yayi kasuwanci yayi mata kasuwanci cikin dukiyarta sai yarda sai ta hada shi da wani yaranta wanda ake kira Maisara Maisara ya kasance yana ganin mala'iku guda biyu suna yi wa manzon Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi inuwa a duk lokacin da zafi yayi tsanani yayin da yayi kasuwanci da dukiyarta sai ya samu riba ninkin abinda waninsa yake samu sai Nana Khadija ta ba shi ninkin abinda take bawa waninsa sannan ta nemi ya aure ta sai ya yarda da haka sai ta kasance take farkon matarsa kuma mafi dadewa tare da shi
kwanake sun ci gaba da tafiya har shekarun manzon Allah tsira da amanta Allah tabbata a gare shi suka kusa 40 labari ya yadu a tsakanin Yahudawa da Nasara da kuma bokaye a cikin Larabawa dangane da kusantowar aiko wani annabi a tsibirin Larabawa kuma Yahudawa suka ci gaba da shirin tarbar wannan annabi da suke zaton cewa zai bayyana ne daga cikinsu a wannan lokaci annabi kila da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya kasance ne yana kadaita a kogon Hira wata daya a kowace shekara domin bauta a wani dutse wanda yake fita da Makka yayin da ya kusa cika shekara 40 manzo Allah kila da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya fara yin mafarkai wanda ke tabbata da kuma bayyana tamkar bayyana hasken asuba da lokacin aiko shi yayi ya kasance wata rana a kogon Hira yana bauta wa ubangijinsa sai shi kuma mala'ika Jibril yake da shi kai karatu sai manzon Allah yake ni ban iya karatu ba yace sai ya damke ni ya matse ni har wahala ta kai mata gare ni sannan ya take ni ya kara cewa kai karatu sai nace ni ban iya karatu ba ni ba mai karatu bane sai ya kara damkata ya matse ni har wahala ta kai mata gare ni sannan ya take ni sannan yace kai karatu sai nace ni ban iya karatu ba sai ya kara damkata ya matse ni har wahala ta kai matuka gare ni sannan sai yace da ni
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
اي كراتو دا سونان أوبنجيجينكا وان دا يهاليتا يهاليتا متن دا غودان جيني اي كراتو كوم أوبنجيجينكا شي نيما في كرمتي وان دا يسند دا متن غمد الكلمة ya sanar da mutum abin da bai sani ba
sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya koma gida zuciyarsa tana cike da ragana har ya shiga wurin Nana Khadija yace kulullube ni sai aka lullube shi har lokacin da raganar ta kau sannan yace da Nana Khadija hakika ina ji wa kaina tsoro ya baka labarin abin da ya gani sai tace a'a wallahi Allah ba zai togarta ka ba domin hakika kai kana sada zumunci kana da gaskiyar zance kana saukar nauyi na mara karfi kana kyauta ga marashi kana saukar baki kuma kana taimakawa akan dukkan bukatu sai Nana Khadija ta kai shi wajen dan baffanta Waraka shi kuma wani mutum ne wanda yake san addinin Nasara a lokacin jahiliya kuma ya kasance ya iya rubutun Ibriya har yana rubuta littafin Injila da harshen Ibriyanci kuma saboda tsufa har ya makance sai Nana Khadija ta ce da shi ya kai baffa saurari abin da ɗan uwanka ke faɗi sai Waraka ɗan Naufal ya ce me kake gani ya kai ɗan uwana sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya bashi labarin abin da yake gani sai Waraka ya ce lalle wannan shine mala'ikan da aka aiko zuwa ga annabin Musa ina ma da ake ina da sauran karfi na ina ma ake ina da rai lokacin da mutanenka za su fidda kai daga garinka sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce yanzu ashe za ku fidda ni? Sai waraka yace babu wani mutum da zai taba zuwa da irin abin da ka zo da shi sai an yi adawa da shi. Lallai idan na rufi wannan lokaci zan taimaka maka na baka goyon baya.
Eh, lallai hakika mala'ika Jibrilu ya kiraye shi da faɗin sa kai karatu, wanda shi wannan kiran shine farawar manzancin sa, shine farawar amo mutane daga bautar gumaka zuwa bautar madaukakin sarki Allah, farawar tafiya a doguwar hanya wadda take cike da walhalu. Manzon Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi ya karbe ta, karba ta mai ba da gaskiya mai tabbata akan addinin sa. Bayan kiran da ubangijin sa yace da shi kai karatu da sunan ubangijin ka, ya fara kiran makusantan sa. Farkon wanda ya bada gaskiya da shi ita ce matarsa Nana Khadija, sannan Aliyu dan Abi Talib, sannan Abubakar abokin sa, daga nan sai Bilal da Usman da Ubaida da Abu Ubaida da Abdurrahman dan Auf da Arkam dan Abul Arkam, Allah ya kara musu yarda. Manzon Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi ya cika bar kiran mutane a buri har tsawon shekaru uku, har zuwa lokacin da ubangijin sa yake da shi. Bayyana karara da abinda aka umarce ka, kuma ka kauda kai ga barin mushrikai. Sai manzon Allah ya hau kan dutsen Safa ya yi kira cikin taron Qurayshawa yana cewa, ni mai gargadi ne a gare ku, a gaba gare ni akwai azaba mai raɗaɗi. Sai jerin gwanon yakin Makka ya fara tun yayin da Abu Lahab yake da shi. Wadai da kai, yanzu domin wannan ne ka tara mu?
Qurayshawa sun lashe takobin yakar kiran da manzon Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi yake zuwa ga addinin musulunci karkashin jagorancin manyan mushrikan Qurayshawa, wanda suka hada da Abu Jahal dan Hisham da Utba da Shaiba ɗan Rabi'a da wasansu. Suka riƙa ɗanɗana wa raunanan musulmi nau'o'i na azab, kamar su Bilal da Habbab ɗan Arad da iyalan gidan Yasir. Manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya kasance yana umartar su da haƙuri. Idan ya wuce su ana yi musu azaba, yakan ce da su, ku yi haƙuri ya ku iyalan gidan Yasir, masaukanku ranar alkiyama shine gidan aljanna. Habbab ya kasance yana cewa, na zo wajen manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wani lokaci yayin da yake cikin gidi, ya yi matashin kai da rigarsa a ƙarƙashin inuwar Ka'aba. Sai na ce da shi, ya manzon Allah, shin ba za ka yi mana addu'a ba? Sai ya tashi zaune, fuskarsa ta yi ja. Sai ya ce, hakika wanda suka kasance gabaninku akan rede jikinsu da matsayi na ƙarfi tsakanin naman jikinku da ƙashinsu, amma hakan baya kauda su ga barin addinin. Wallahi Allah zai cika wannan al'amari har mahayi ya yi tafiya daga Sana'a zuwa Hadramaut, baya jin tsoron kowa sai mahaliccinsa Allah ta'ala. Sai kuma kirkeci kada ya tarwa dabbobinsa. Bukhari ne ya rawaito wannan hadisi.
Bayan shekara biyar da aiko manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi, sai ya umarci raunana daga cikin muminai da su yi hijira da addinin su zuwa ƙasar Habasha. Waɗanda suka fara yin hijira sun kasance maza ne 11 da mata 4, sannan wasu suka bi bayansu a hijira ta biyu, sun kuma kasance maza ne 80 da 'yan kai da kuma mata 19. Suka ci gaba da zama a wannan ƙasa wadda Al-Mustafa tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya siffanta sarkinta da cewa, baya bari a zalunci wani a ƙasarsa, kuma wannan sarki ya musulunta. Ana kiransa ne Annajashi, Allah ya ƙara masa yarda. Yaƙin da mutanen Makka suke yi da da'awar addinin musulunci ya ci gaba da ruruwa har suka sanya wa manzon Allah da sahabbansa takunkumi har na shekara uku, har ya kai su ga cin ganyayyakin bishiya. Bayan tage takunkumin ne wanda ya kasance yana ba da kariya gare shi, wato babbansa Abu Talib ya rasu. Kuma bayansa ne da 'yan kwanaki matarsa Nana Khadija, Allah ya ƙara yarda a gare ta, ita ma ta rasu. Manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya yi baƙin ciki matuƙa saboda wannan rashi.
Bayan wannan ne manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya tafi zuwa Ka'iba domin kira zuwa addinin musulunci. sai dai bai samu karbuwa wajen mutanen ta ba, har ma suka tura yaran su da wawaye daga cikin su suka rika jifan sa da duwatsu har suka yi masa rauni a kafafuwan sa. Daga nan ne sai ya dawo zuwa Makka. A bayan wannan ne aka yi tafiya da shi a cikin dare zuwa Baitul Maqdis, daga nan kuma zuwa sama, a inda aka farlanta masa sallah a saman bakwai. Bayan dawowarsa, Quraishawa sun ci gaba da musgunawa musulmi. Daga nan ne mutanen Madina suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mubaya'a bayan zuwan su Makka domin ziyara. Ana kiran wannan mubaya'a bai'atul Aqaba. Musgunawa ta kai matuƙa daga mushrikan Makka. Har a ƙarshe suka yi ƙoƙarin kashe manzon Allah, kira da amincin Allah tabbata a gare shi, ta hanyar zaɓo mutum ɗaya daga cikin kowace ƙabila ta Larabawa, ta yadda ba za a kama ƙabila ɗaya da wannan laifi ba. Tunda al'amarin ya kai wannan matuƙa, to babu makawa daga gujewa da addini zuwa ga inda za a bauta wa Allah shi kaɗai babu abokin tarayya, kuma ba tare da cutarwa ba. Allah ya yi wa manzansa izinin yin hijira, wadda ita ce farawar wani sabon mataki daga matakan kira zuwa bautar Allah da kaɗaita shi.
Manzon Allah, kira da amincin Allah tabbata a gare shi, ya yi hijira tare da Abubakar daga Makka zuwa Madina. Kafiran Qurayshawa sun ci gaba da nemansa, har ma suka sanya raƙuma ɗari ya zama kyauta ga duk wanda ya zo da Annabi, kira da amincin Allah tabbata a gare shi da rai ko a mace. Wannan ya sanya manzon Allah, kira da amincin Allah tabbata a gare shi, ya ɓoye a cikin wani kogo, wato kogon Sawur, kwanaki uku tare da Abubakar. Har wasu daga cikin masu nemansa sun isa bakin kogon, suka tsaya a wurin amma ba su gansu ba. Manzon Allah, kira da amincin Allah tabbata a gare shi, ya riƙa lallashin Abubakar as-Siddiq, yana ce masa, menene zatanka da mutane biyu wanda Allah shi ne na ukunsu? Bayan wannan ne manzon Allah, kira da amincin Allah tabbata a gare shi, ya isa zuwa Madina. Mutanen Madina kuma sun yi masa kyakkyawar tarba. A nan ne Madina wani mataki daga matakan kira zuwa ga addinin Allah ya fara, kuma ƙarfin addinin musulunci ya ƙaru, har musulmai suka fuskanci mushrikan Makka a yakin Badar a shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah. Kuma Allah ya baiwa musulmi nasara, suka kashe 70 daga cikin mushrikai, kuma suka kame 70. Bayan wannan ne kuma aka yi yakin Uhud, wanda wasu sahabban manzon Allah, wasu daga cikin sahabban manzon Allah suka saba wa umarnin manzon Allah, kira da amincin Allah tabbata a gare shi, wanda wannan ya haifar da samun cikas a bangaren musulmai, har aka kashe 70 daga cikin sahabban manzon Allah, kira da amincin Allah tabbata a gare shi. Bayan wannan ne kuma aka yi yakin Ahzab, a yayin da Allah ta'ala ya kai rundunar mushrikai, ya haifo da iska mai ƙarfi da kuma wata runduna daga gare shi, suka fatattaka su. Daga nan manzon Allah, kira da amincin Allah tabbata a gare shi, ya nufi Yahudawan Banu Qurayza, wanda suka saba wa alƙawari, wanda wannan dama shi ne halin Yahudawa a kodayaushe. Manzon Allah, kira da amincin Allah tabbata a gare shi, ya zartar da hukuncin kashe mayaƙa daga cikinsu da kame zuriyarsu a matsayin ribataccen yaƙi. Aka kwashe dukiyarsu a matsayin ganima.
Yaƙuƙuwa da dama sun biyo baya, kamar su sulhun Hudaybiya da yaƙin Haibar da Mu'ta. Kuma a tsakanin wannan yaƙuƙuwa akwai ƙananan rinjina da manzon Allah, tsira da amincin Allah tabbata a gare shi, ya riƙa tura su domin yaƙan mushrikai har zuwa shekara ta 8. A yayin da manzon Allah, tsira da amincin Allah tabbata a gare shi, ya tafi da mayaƙa 10,000, aka buɗe Makka. Mutane suka shiga addinin Allah jama'a jama'a, aka dakushe ƙarfin shirka, aka karya gumaka, aka rushe kaburbura da mushrikai ke bautawa, aka tabbatar da bautar Allah shi kaɗai a cikin tsibirin Larabawa. A shekara ta 10 ce manzon Allah, tsira da amincin Allah tabbata a gare shi, ya yi hajji. Bayan ya dawo daga wannan hajji ne sai cutar ajali ta same shi. Wata rana cikin dare ya fita tare da yaransa Muwaihiba zuwa makabartar Bati'a, domin Allah ya umarce shi da ya je ya yi musu addu'a. Yayin da ya isa makabartar, sai ya ce, aminci ya tabbata a gare ku ya kuma abota kabari ku yi farin cikin halin da kuka kasance a ciki daga halin da kuka bar mutane a ciki ga fitununan sun birta ku tamkar wani yankin dare mai tsananin duhu wani na biye da wani wanda na karshen yafi na farkon mu ne sannan ya waigo zuwa ga Abu Muwaiba yace da shi ya kai Abu Muwaiba hakika ni an bani magudan kaka taskokin wannan duniya da dawwama a cikin ta sannan shiga aljanna aka bani zabi tsakanin wannan da kuma saduwa da ubangiji na sai Abu Muwaiba yace na fanshe ka da mahaifina ya ma'aikin Allah ka zabi magudan taskokin wannan duniya da dawwama a cikin ta sa'annan aljanna sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace a'a wallahi ya kai Abu Muwaiba ni na zabi saduwa da ubangiji na da aljanna
sannan rashin lafiya ta ci gaba da tsanani ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi har ya nemi a rika zuba masa ruwa cikin sarka bakwai har ya nemi a rika zuba masa ruwa a rika zuba masa cikin sarka bakwai na ruwa saboda tsananin zafin jikinsa domin ya fita yayin mutane hudu ba sai kuma sai aka aikata hakan manzo Allah ya fita masallaci ya zauna akan mimbarin sa yayi huduba ga mutane kuma daga cikin maganganun da ya fada kuma daga cikin maganganun sa na karshe yana cewa Allah ya la'anci Yahudawa da Nasara domin sun riki kaburburan annabawan su masallatai kuma ya kara da cewa kada ku riki kabarina abin bauta wannan wasiya ce kebantacciya sayin hani ga rikon kaburbura ya zama wajen bauta bayan haka kuma ya yi wasiya da fitar da Yahudawa da Nasara da kuma mushrikai daga cikin tsibirin Larabawa kuma yana daga cikin ƙarshen wasiya da ya yi faɗin sa ku ji tsoron Allah ku kiyaye sallah kuma ku kyautata wa ababen da hannayenku suka mallaka sannan a lokacinsa na ƙarshe yayin da ya kusanci barin duniya ya kasance ne a ɗakin Nana Aisha sai Abdulrahman dan Abubakar ya shigo ɗakin Nana Aisha da aswaki a hannunsa sai manzo Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi ya duje shi sai Nana Aisha ta fahimci cewa manzo Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi yana son aswakin ta karɓa daga wajen Abdulrahman ta tattauna domin ya yi laushi ta miƙa wa manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi ya kuma goge bakinsa da shi yayin da ya gama sai ya ɗaga hannunsa da idanunsa sama sai Aisha ta ji yana cewa tare da waɗanda kai ni'ima a gare su daga annabawa da siddiƙai da shahidai ya Allah tare da jama'a maɗaukakiya ya Allah tare da jama'a maɗaukakiya ya Allah ka gafarta mini ka ji kaina ka sada ni da jama'a maɗaukakiya wannan shine karshen abin da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yayi furci da shi sannan ya saukar da hannunsa lokacin da aka karɓi ransa
manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya koma ga ubangijinsa bayan ya isar da sakon Allah ya idar da amana ya kuma yi nasiha ga al'umma ya koma ga ubangijinsa bayan ya bar al'ummarsa kamar yadda ya ce na bar ku a kan tafarki wanda yake mai haske wanda hasken daransa tamkar rana ne bayyaniya ba wanda zai kauce ga barinta sai halakakke taho tare da ni ya kai dan uwana domin mu duba al'amarin wannan addini mu kula da wasiyar mahaliccinmu da kuma wasiyar manzonmu domin mu zamo daga cikin masu rabauta waɗanda suke bauta wa Allah a bisa ilimi da basira hakika wannan su ne waliyan Allah kuma masu shiga aljanna su dawwama a cikinsa Allah ya sanya mu baki ɗaya cikin bayinsa masu tsarkake niyya cikin dukkanin al'amuransu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
وتوحيدين كبيرة الله كن بوسا ya kai dan uwa a musulunci Allah ubangiji shi kadai kuma makadaici shine ya halice mu ya arzuta mu kuma yayi mana ni'ima to shin menene haƙƙin Allah akan mu kuma menene abin da yake wajibi a gare mu game da shi ya kai dan uwana taho tare da mu domin mu ansa wannan tambaya mu duba abin da Allah ta'ala da kuma manzansa kira da amince tabbata gare shi suka faɗa Allah madauki sarki yana cewa cikin littafin sa
ana qalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqul quwwatul matin
mana ban halitta aljanna mutane ba sai dan su bauta mun ba na nufin samun wani arziki daga gare su kuma ba na nufin su yi mini imini wata hidima ta ciyar da ni lalle Allah shine mai azutawa mai iko mai cikakken ƙarfi an karbo hadisi daga Mu'az dan Jabal Allah ya kara masa yadda yake na kasance a bayan manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi muna haye akan wani jaki sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yake da ni ya Mu'az ko ka san menene haƙin Allah akan bayinsa kuma menene haƙin bayi a wajen Allah sai nace Allah da ma'aikinsa su suka sani sai yace haƙin Allah a wajen bayinsa sai yace haƙin Allah akan bayinsa shine su bauta masa shi kadai kuma kada ta hada wani tare da shi kuma haƙin bayi a wajen ubangijin su shine ba zai azabtar da wanda bai tare wani tare da shi ba wajen bauta masa sai nace ya manzon Allah banayi wa mutane bishara ba sai yace kada kai musu bishara domin kada su zauna cikin aiki Bukhari da Muslim ne suka rawaito wannan hadisi wannan aya mai girma da kuma hadisi suna kunshe ne da wata ma'ana mai girma wanda saboda ita ne Allah ta'ala ya halicci mutum ita ce bautar Allah shi kadai babu abokin tarayya kuma ba shi da wani kini da yake yayaya da shi wajen bauta masa domin rayuwa ba za ta taba zamowa daidai ba sai da samuwar wani abin bauta shi kaɗai wanda aljanu da mutane da sauran halittu baki ɗaya za su zamo bayinsa idan ko wani mahaluki ya yi sakaci wajen bauta masa wato ya juyar da wani nau'i na bauta ga wani wanda ba shi ba ga wani wanda shi wanda ga wani wanda ba shi ya cancanta da ita ba to lalle wannan ba zai taɓa samun jin daɗi da kuma ɗanɗana daɗin gamuwa da Allah ba wanda ya kira shi yana mai umurtarsa da cewa fad'uhu mukhlisina lahuddin ku kirayi Allah shi kadai kuna masu tsarkake addini a gare shi
sai dai abin tambaya a nan shine shin wannan ibada ta kasaita ne kawai ga waɗannan hanyoyi na bauta da aka sani kamar su sallah da azumi da hajji da sauransu a'a lalle wannan ibada ta kunshi wannan gaba daya da kuma wasu daɗi a kansu domin ibada wani suna ne da yake kunshe da duk wani abu da Allah yake so kuma ya yarda da shi na magana da ayyuka na fili da kuma na ɓoye wannan ma'ana kuwa tana bayyana ne ta hanyar tabbatar da ma'anar ibada ga Allah cikin zuciya wato mutum ya sakankance a kan cewa da akwai Ubangiji da kuma bawa kuma Ubangiji ana bauta masa ne shi kuma bawa shine mai bautar Ubangiji shi kadai yake gaba ɗayan halittu kuma bayinsa ne kuma ibada tana bayyana ta hanyar fuskantar da duk wani aiki na zuciya da duk wani aiki na gaɓoɓi da duk wani motsi cikin rayuwa a fuskantar da su gaba ɗaya ga Allah shi kadai da kuma tsiraita daga duk wata ma'ana idan dai ba ta bauta wa Allah ba Allah shi kadai ne ya cancanta a bauta masa cikakkiyar bauta Allah shi kadai ne ya cancanta a bauta masa cikakkiyar bauta da miƙa wuya gaba ɗaya gare shi wani ba shi da iko komai matsayinsa ya jiyar da kowane nau'i na bauta ga wani Allah. Idan kuwa ya aikata haka, to hakika ya aikata wani abin ki babba wanda Allah baya gafarta shi. Wannan ko shine shirka da Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki yana cewa
inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima.
Lalle Allah baya gafartawa ai shirka game da shi, kuma yana gafarta abin da yake, kuma bayan wannan ga wanda yake. Duk kuwa wanda yayi shirka da Allah hakika ya kirkiri zunubi mai girma.
Idan kuwa ibada ta tabbata ne ga Allah shi kadai, babu wani abokin tarayya, to lalle a wannan hali ba za a bauta wani ba in ba shi ba, kuma babu wani abun halitta da zai yi jayayya da shi wajen wannan ibada. To a lokacin ne mutum zai rayu cikin wannan duniya yana mai riskacewa Allah shi ya halicce shi domin wani aiki, cewa Allah ya halicce shi ne domin wani aiki, kuma ya zo wannan duniya ce domin ya zabura da wannan aiki. Wannan aiki kuwa shine bautawa Allah da yin biyayya gare shi, ba shi da wata bukata, kuma ba shi da wata manufa cikin ta, sai dai kawai biyayya gare shi. Sakamakon aikinsa kuwa shine abinda zai samu na nutsuwa da yadda da matsayinsa da kuma aikinsa, da kuma ɗebe cewa da yadda Allah da kulawa da kulawarsa gare shi. Sannan kuma abinda zai samu a ranar lahira na girma da ni'ima da falala mai girma. Allah ta'ala yana cewa
allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun.
Wanda suka yi imani kuma ba su cuɗanya imanin su da zalunci ba, waɗannan suna cikin aminci, kuma su ne shiryayyu. Ya dan uwa a musulunci, idan ka fahimci wannan, to ya wajaba ka san cewa babban abin da yake tafiyar da jin daɗin ibada da ƙasƙantar da kai ga mahaliccin sammai da ƙasai shine juyar da wani nau'i na ibada ga wani Allah. Don haka babu wata sujjada idan dai ba sujjadar da duk wani abin da ke sammai da ƙasa ke yi wa Allah ba, kuma babu wani ƙasƙantar da kai sai ga wanda duk wuyaye suka miƙa wuya suka ƙasƙantar da kai a gare shi, kuma babu wata addu'a sai ga wanda yake karɓar addu'a ga mai kira idan ya kira shi.
Ya kai dan uwa a musulunci, kafin mu shiga bayani game da shirka da kuma girmanta, ina so in baka labarin rahmar Ubangiji ga bayinsa, domin Allah yana cewa wa rahmati wasi'at kulli shay, rahamata ta yalwaci dukkan komai. Kuma ya zo a cikin hadisin manzon Allah tafsira da amincin Allah tabbata a gare shi faɗinsa, Allah yana farin ciki da tuban bawansa a lokacin da yake tuba gare shi fiye da farin cikin ɗayanku da ya kasance a kan abin hawansa. A wani daji sai wannan dabba tata ta ɓace mata, tare da ita kuwa akwai abincinsa da ruwansa. Sai ya ɗebe ƙauna da samunta, ya zo ƙarƙashin wata bishiya yake shingiɗa inuwarta. Yana cikin wannan hali ne sai ya ga dabbar nan tasa a tsaye a kansa, sai ya riƙe linzaminta saboda tsananin farin ciki, ya ce, ya Allah, kai ne bawana, ni ne Ubangijinka. Ya yi kuskure ne saboda tsananin farin ciki. Muslim ne ya rawaito wannan hadisin. Ni kuwa rahamar Allah haka take, to lalle ya wajaba gare mu mu san cewa Allah ta'ala bai yarda wannan rahama tata ta game waɗanda suke yin shirka da shi ba. Kowa ko yana karanta faɗin Allah,
inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
Lalle Allah baya gafartawa ai shirka game da shi, kuma yana gafartawa kuma bayan wannan ga wanda yaso. manzon mu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana fada a cikin abin da yake rawaito shi daga ubangijin sa cewa ya kai dan adam zaka zo mini da zaka zo mini da kwatankwacin kusancin duniya na zulubi sannan ya zama baka yi shirka tare da ni ba to ni kuwa zan zo maka da gafara kwatankwacin kusancin ta Tirmidhi ne ya rawaito kuma wannan hadisin ingantacce ne idan ka fahimci abinda bayanin sa ya gabata to lalle hakika zaka nemi tsari da Allah daga shirka da halayen ma'abota shirka kuma shin mutane sun samu amintuwa ne daga cewa ba za su auka ba cikin wannan babban laifi
ya kai dan uwa a musulunci mutane da yawa suna zaton cewa sun kubuta kuma sun yi nesa daga fadawa cikin shirka sai dai muna gani idan mun karanta labarin annabi Ibrahim amincin Allah ya tabbata a gare shi duk da cewa ya yi ta fama da mutanensa akan su bar shirka har ma ta kai ga cewa sun jefa shi cikin wuta sai kuma gashi nan bayan ya yi shekaru yana jagorancin yaƙi da shirka yana cewa cikin addu'arsa ka nesantar da ni ya Ubangiji da ‘ya’yana daga bautar gumaka wato shirka kuma sai gashi manzon mu tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi wanda shine cikamakin annabawa kuma mafificin su duk da cewa ya tarbiyantar da sahabbansa wanda suka rayu a cikin mafificin ƙarni ya raine su akan kyakkyawar aƙida amma sai gashi duk da haka yana jin tsoron aukawa cikin shirka da Allah sai ya ce abinda na fi jin tsoro a gare ku shine aukawa cikin shirka kuma da aka tambaye shi wacce ce ita sai ya ce ita ce riya Ahmad ya rawaito wannan hadisi to idan haka al'amarin ya kasance game da waɗancan mutane to yaya abin zai kasance dangane da mu shin bayan addu'ar annabi Ibrahim da kuma tsoron da annabi Muhammad tsira da mutum Allah ya tabbata a gare ku to idan haka al'amarin ya kasance game da waɗancan mutane to yaya abin zai kasance dangane da mu shin bayan addu'ar annabi Ibrahim da kuma tsoron annabi Muhammad aminci Allah ya tabbata a gare ku da sahabbansa bayan duk wannan ne za mu samu rutsuwa da amintuwa daga makircin shedan cewa ba zai aukar da mu cikin ruhun shirka ba da Allah ba
idan muka duba ba sai mun yi doguwar tafiya don bincike ba a kewayenmu a yau za mu ga dangogin shirka iri-iri da mutane suka auka ciki ina neman tsari Allah gare ka ya kai dan uwa a musulunci ka zamo daga cikin wanda suka saba wa Allah da ɗaya daga cikin irin waɗannan shirkoki kuma hakika alkur'ani ya ba mu labarin mushrikan makka cewa sun kasance suna cewa game da gumakan da suke bautawa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila allahi zulfa ba mu bauta musu ba mu bauta musu ba sai domin su kusantar da mu zuwa ga Allah kusantar daraja ashe su sun yarda da Allah da kuma cewa shi ne mahalicin komai da kowa har ma idan aka tambaye su wane ne ya halicci sammai da ƙasa lalle za su ce Allah ne amma sai ga su sun riƙe gumakansu a matsayin ababen kama ƙafa tsakaninsu da Allah kuma suna roƙonsu kamar yadda suke roƙon Allah suna neman agaji daga gare su kamar yadda ake suna bakance suna yanka da sunayensu suna dogara a kansu koma bayan Allah kai suna ma tsoronsu suna kuma ƙaunar alheri daga gare su kamar yadda ake tsoron Allah kuma ake ƙaunar alheri daga gare shi har al'amarin ya kai su ƙaunace su kamar yadda suke ƙaunar Allah Allah madaukakin sarki ya ce
wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah
akwai daga cikin mutane waɗanda suke riƙon shi kuma bayan Allah suna ƙaunar su kamar yadda suke ƙaunar Allah a lokacin da suka aikata abin da ya gabata ko wani abu daga cikin su sun kasance a wannan yayin masu cuɗanya ne da shirka har saboda haka Allah ta'ala ya aiko manzonsa amintacce tsira da amincin Allah tabbata a gare shi saboda haka duk da wannan duk wanda ya imani da shi kuma ya kadaita Allah sai kuma jiyar da wani nau'i daga nau'in bauta zuwa ga wani Allah ba to lalle wannan yana daga cikin bayin Allah masu kadaita shi duk kuma wanda ya zarce akan abin da ya samu iyayensa akai to hakika irin su ne Allah yake game da shi
innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar
lalle ne duk wanda yake shirka ga Allah to hakika Allah ya haramta masa shiga al-janna kuma makomar sa ita ce wuta kuma babu wasu mataimaka ga azzalimai
wannan shine halin da musulkan larabawa na jahiliya suka kasance a kai amma halin musulkai na yau bai zama yayi nesa da halin wadancan ba domin zaka ga cewa su ma suna juyar da dangogin ibada domin zaka ga su ma suna juyar da yawa daga cikin sassan ibada ga Allah zuwa ga wani Allah sai kaga ɗayan su yana tsaye a gaban kabari yana roƙon ma'abocin kabarin yana neman agajinsa koma bayan Allah zaka ji shi yana cewa agaji agaji ya kai wani wato ma'abocin kabari kuma yana neman taimakonsa koma bayan Allah sai ya rika cewa duk lokacin da yake da wata buƙata ya sanya biwa ne ka taimaka mini wajen biyan buƙata ta ko kuma idan yayi nufin tashi ko zama sai ka ji ya ce ya sanya biwa ne ya kirawo shi kuma sai ka ga yana yin bakance cewa idan aka arzuta shi da ɗa yana cewa zai yanka da waliwa ne ko kuma ya je ya yi ɗawafi da kabarinsa sannan idan Allah ya biya masa buƙatarsa sannan idan Allah ya arzuta shi da wannan ɗa sai ya riƙa godewa waninsa sir da irin waɗannan aiki naka kuma sir da wannan hali nasa duk da cewa wanda ya nufi kabarurruka ya aikata irin waɗannan ayyuka a gurin to lallai ba wai zai tsaya ne ba a iya wannan hali domin shaitan ba zai so ya ga ɗan adam kawai a tsakiyar wuta ba yana so ne ya gan shi a can ƙarƙashinta saboda haka zai gangara ne da shi zuwa ƙoruwar ƙasa sai ya fara tsoratar da shi daga ma'abocin wannan kabari sai ya kinta matukar tsoro cikin zuciyarsa ko yaya ya yi sakaci cikin haƙin wannan walimi kuma ƙasƙantar da kai zai kai matuƙa a lokacin da yake ƙaunar wani alheri daga wurinsa
to kenan babu wani bambanci da ya saura tsakanin mushrikan Makka na zamanin jahiliya da kuma wanda wannan shi ne halinsa sai dai kawai cewa su waɗannan mushrikan su waɗancan mushrikan suna fuskantar gunki ne da sakake na wani mutum salihi a cikinsu su kuma waɗannan suna fuskantar kaburburan waliyansu ne suna roƙonsu suna neman tabarruki da su suna tsoronsu suna ƙaunar alheri daga gare su suna juyar da ayyukan ibada gare su ya kai ɗan uwa a musulunci tunda ba mu kuce ba muna magana ne game da kaburbura taho tare da mu domin mu duba sunnar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi dangane da sha'anin kaburbura da kuma ma'abotanta dukkaninmu kuwa muna ganin abinda sashen musulmai suka fada ciki na ɓata da inuwa a cikin sha'anin kaburbura wannan ko ya faru ne saboda rafakanarsu da nisantarsu ga barin sunnar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wacce nake roƙon Allah ya sanya ka cikin wanda suka yi riko da ita hakika manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana binne mamaci kuma baya yin kabarin da shi kuma baya bambantawa tsakanin wani kabari da wani koda kuwa mamacin yana daga cikin mutane domin hakika ya binne babbansa Hamza da Mus'ab da wasu daga cikin manyan sahabbansa tare da sauran musulmai ba tare da bambanta su ba ko keɓance su yana mai hani a farar da wani abu cikin sha'anin kaburbura saɓanin abin da ya shar'anta kuma ya sunnanta shine ma yake fada yake fada wa sayyidina Ali a lokacin da ya aika shi cewa kada ka bar wani gunki sai ka karya shi kuma kada ka bar wani kabari mai tudu sai ka dore shi da kasa Muslim ne ya rawaito wannan hadisi kuma yayin da Ummu Salama take baiwa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi labarin wani shoti a kasar Habasha sai ta fada masa abin da ta gani cikin sa na surori sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yake wadancan su mutane ne wadanda idan wani salihin bawa cikin su ya mutu sai su gina wajen bauta a bisa kabarin sa kuma su suranta irin wadannan surori wadancan su ne mafiya sharrin mutane a wurin Allah Bukhari ne ya rawaito wannan hadisi
koyarwa da manzon Allah ira da amincin Allah tabbata a gare shi yawa al'ummata ta kai matuƙa yayin da yazo yin wafati zafin mutuwa da rashin jin dadin rabuwa da al'ummata ba ta hana shi da ya mutu wa'azi ba kuma ya tunatar da su da mafi girman zunubi da aka saba wa Allah da shi a bayan kasa yayin da yake cewa Allah ya la'anci Yahudawa da Nasara domin sun riki kaburburan annabawansu masallatai Bukhari da Muslim ne suka rawaito wannan hadisi kuma yana cewa cikin addu'arsa ya Allah kada ka sanya kabarina ya zama wani abin bauta ba Allah ba fushin Allah ya yi tsanani akan mutane da suka riki kaburburan annabawansu masallatai Ahmad ne ya rawaito wannan hadisi kuma ingantacce ne ya dan uwa a musulunci idan ka fahimci wannan to kasancewa abin da mutane suke yi a wajen kaburbura da kuma ziyartar ta ya kasu ne kashi uku na farko abin da ya tabbata a shari'a kamar ziyarar makabarta domin tunawa da mutuwa da addu'a ga ma'abotanta ba tare da cewa an yi gari na musamman domin tafiya nesa domin wannan ba abin ko da yake tabbatacce a shari'a ga mutumin da yake ziyartar makabarta shine idan ya shiga makabarta yake assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun yarhamu Allah almustaqdimin minkum wal mutaakhirin nas'alu Allah lana wa lakum al afiyah sannan bayan yayi wannan addu'a sai ya nufi wanda yake son ziyartar sa ya tsaya a wajen kabarin ya masa sallama ya roƙa masa gafara Allah da rahamarsa
na biyu daga cikin ayyukan da ake yi wajen kaburbura su ne wasu ayyuka na bid'a waɗanda suka kore cikar tauhidin mutum har suna iya kai mutum zuwa babbar shirka kamar wanda ya yi nufin bauta wa Allah da kuma neman kusanci zuwa gare shi a gurin kabari haka nan kuma wanda ya nufi kabari domin ya yi sallah a gurinsa ko ya karanta alkur'ani kuma yana nufin zatin Allah da haka waɗannan ayyuka suna daga cikin bid'o'i wanda suke kore cikar tauhidi kuma yana daga cikin bid'o'i tabarruki da kaburbura ko yin sadaka a gurinsu kamar kuma wanda yake karanta fatiha a gurin kabarin wani don ya bayar da ladan gare shi haka nan kuma yin gini a kansa bai halatta ba a ɗaukaka kabari fiye da waninsa saboda hadisin sayyidina Ali da ya gabata haka nan ƙari bisa abin da ya gabata bai halatta a shafe kabari da suminti ko sanya fitilu a cikin makabarta ba yana cikin abin da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace Allah ya la'anci mata masu yawan ziyartar kaburbura da masu riƙonsu masallatai da masu sanya musu fitilu ma'abota sunan su suka rawaito wannan hadisi kuma manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya yi hani a shafe kabari da suminti Muslim ne ya rawaito wannan hadisi yana daga cikin manyan bid'o'i da suka yadu a wannan zamani gina masallatai da ake sallah cikinsu a kan kabari ko abin ne mamaci cikin masallaci don nufin girmama shi da ɗaukaka shi malamai sun hado akan cewa idan aka gina masallaci akan kabari to za a rushe wannan masallacin idan kuma aka binne matacce cikin masallaci to ya wajaba a tore wannan kabarin a sanya shi wajen masallaci tare da kaburburan musulmi saboda haka ina tsoratar da kai ya kai dan uwana a musulunci cewa kada ka zamo daga cikin waɗanda manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yake a faɗa a kansa yake cewa yana daga cikin ashararren mutane wanda tashin alkiyama zai riske su suna bayan ƙasa da kuma masu riƙon kaburbura masallatai
kashi na uku shine wanda yake bala'i ne mafi girma wanda waɗansu da yawa da suke da awar musulunci suka auka ci wannan kuwa shine shirka da ke kore tauhidi baki ɗayansa shine cewa mutum ya juyar da wani daga cikin dangogin bauta ba ga Allah ba amma ga abokin kabari kamar ya ce da shi ya kai wani ina son ɗa sa'annan ya kawo wani abin kau ya sa'annan ya kawo wani abin kusanci ga abokin kabarin ya ambata masa buƙatarsa ta neman aure ko aiki ko ƴaƴa ko wani wannan kai al'amarin ya kai al'amarin ya ma wuce haka har ya kai ga mutum ya daga tafukansa yana roƙon wannan abokin kabari wanda yake shi ma kansa bai mallaki wani abu daga cikin al'amarinsa ba balle na wasu mutane sai kaga da yawa daga cikin jahilai suna ɗaga hannayensu suna cewa agaji agaji ya wani alhali Allah maɗauki sarki yana cewa
ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير
إذا كنت لا يسو بازات جيكرم كبا كما قودا سنجي بازات أمسا مكبا كما أراني كياما ذات كافر شيوا كما أراني كياما ذات كافر شيوا شركك كما باو ميباس الاباري في يد وندي كي مسني yana daga cikin bid'o'i wanda aka haramta abinda wasu mutane ke aikatawa ta hanyar zuwa da dukiya da zinare suna jefa su a cikin kaburbura suna zaton cewa mabocin wannan kabarin zai tanada musu kuma ya taka musu abinda suka aikata kuma ya yi bakance ga mabocin kabarin kuma ya yi yanka saboda neman kusanci gare shi har ya sanya mabocin kabarin shine ubangijinsa abin bautawarsa irin waɗannan su ne wanda Allah ta'ala yake faɗi game da su
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
كتب أعظم باكو لاباري با جودا نسكي مفيا أسارة أيكا سوني ودا أيكا سوسك لالا تكير أيوسو تدونيا الحالي كما suna zaton cewa suna kyautata ayyuka na kwarai
ya dan uwa a musulunci ya kai dan uwa a tauhidi wannan nasiha ce ta matoyi mai tausayi saboda haka ka ji tsoron Allah kai riko da wannan nasiha ya kai dan uwa na waɗannan kaburbura ba su fushe ba suna nan wasunsu na salihan bayan Allah ne wasunsu kuwa ba na salihan bayan Allah ba ne waɗansu kuwa ba a tabbatar da binne waɗanda ake da'awar binne su ba dukkanin waɗannan cikinsu akwai waɗansu kaburbura da wasu mutane suke girmamawa da niyya daban-daban waɗansu an ƙawata su ne domin watashe dukiyoyin mutane waɗansu kuma suka munana a yayin da suke nufin kyautatawa ya dan uwa a musulunci hanyar tsira wadda take bayyananniya tana ga bin tafarkin mafificin halitta tsira da amincin Allah tabbata a gare shi domin bai taɓa yin ɗawafi ba kuma bai taɓa yin umarni da ɗawafi ba sai kawai ga ɗakin Allah na Ka'aba da a ce akwai wani alheri cikin yin ɗawafi ga wani Ka'aba da ya shiryar da mu zuwa gare shi kuma Allah maɗaukacin sarki ya siffaita shi da cewa shi mai kwadayin kiriya ne a gare ku yanzu bayan sunnar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi muke neman bin wata hanya ba ita ba idan ko hakan ya faru to lalle mun nemi canjin abin da yafi alheri da abin da yake makaskanci saboda haka kada ka yarda zuciyarka ta riya maka yin dawafi ga wani abu idan ba Ka'aba mai alfarma ba koda ko kabari ne wanda aka binne wali ko sahabi ko wani annabi a cikin sa
ya dan uwa a musulunci ina tsoratar da kai kada ka niki gari kai nufin tafiya mai nisa ba zuwa ga daya daga cikin masallatan nan guda uku wanda manzon Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi ambace su a cikin hadisin sa ba yayin da yake cewa ba niki gari don wata tafiya mai nisa dan yin bauta sai kawai zuwa ga daya daga cikin masallatan nan sai zuwa ga daya daga cikin masallatai guda uku wato masallacin Allah mai alfarma na Ka'aba da masallacin Al-Aqsa na Quds da kuma masallaci na wannan wato na Madina Bukhari da Muslim ne suka rawaito wannan hadisi to wannan annabi wanda kake bin addinin da yazo da shi kuma kake kokarin bin sunnarsa shine yake hana ka nika gari zuwa wani waje dan bauta in ba ɗaya daga cikin waɗannan masallatai guda uku ba saboda haka kada ka sake ka niki gari zuwa wajen wani wali ko kabarin wani shugaba ko makamantan wannan wani al'amari kuma mai ban mamaki sosai shine lokacin da ɗaya daga cikin waɗannan zai tafi zuwa wanda aka binne yana neman kusanci kuma ya zo da dukiya da zai sa a cikin wasu akwatu wanda wannan dukiyar wasu mutane ne ke handalewa wai su masu hidimar kabari wanda su ba wasu mutane ne ba sai kawai masu kokarin cin dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba suna handane dukiyar mutane suna kuma raba musu gafara da rahama daga mabocin kabarin kai ka ce wuta da aljanna a hannunsu take saboda haka kai tawakkali ga Allah rayayye wanda baya mutuwa sai azama a kan al'amarinka kana ne neman taimakonsa kana ne neman taimako ga wanda yake jin kunyar bawansa idan ya roƙe shi ya mayar da hannayensa a wofance ka fuskanci wanda ya umarce ka da fuskantar shi ba tare da wasu ba wanda shi ne yake faɗa ka fuskanci wanda ya umarce ka da fuskantar shi ba tare da wasu wanda za ka kama kafa da su ba ko za ka nemi ko za su nema maka ceto ba a wajensa wanda shi ne yake faɗa yake cewa
wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun
idan bayina suka tambaye ka game da ni to lalle ni makusanci ne ina ansa roƙon mai roƙo yayin da ya roƙe ni saboda haka su nemi ansawa ta su yi imani da ni ko sa samu shiriya idan hanyoyi suka yi kunci a gare ka to ka nemi zama daga cikin waɗanda suka san cewa babu mafaka daga Allah sai izuwa gare shi kuma shi ne mai yaye baƙin ciki mai gusar da soshe-soshen zuciya mai shiryarwa yayin ruɗewa mai faɗin cewa a yayin da yake siffanta kansa
amman yujibu al-mudtarra idza da'ahu wa yakfiru as-su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ard a ilahun ma'a Allah
wato wane ne yake ansa wane ne yake ansawa mai tsananin bukata yayin da ya kiraye shi kuma yake yaye baƙin ciki yake sanya ku masu mayewa a bayan ƙasa shin akwai wani abin bauta ne tare da Allah
ya dan uwa a musulunci watakila ka ce ai dukkaninmu muna daga muna ɗaga hannayenmu muna roƙon Allah muna masu kama ƙafa gare shi muna masu neman kusanci da shi sai dai wacce ce hanya mafificiya wadda Allah da manzansa suka umarce mu da ita domin addu'ar mu da tawassulin mu su zama karbabbu a gurin sa ya kai dan uwa a musulunci ka sani cewa tawassuli ya kashi kashi uku na farko tawassuli wanda shari'a ta yarda da shi wannan kuwa shine tawassuli zuwa ga Allah ta'ala da sunayensa shawawa da kuma sifofinsa madaukaka kamar kace ya ubangiji ina roƙonka domin cewa kai ne Allah wanda babu wani abun bautawa da gaskiya sai kai ka gafarta mini kurakuraina ka kyautata mini addini na da duniyata yana daga cikin tawassuli wanda shari'a ta yarda da shi roƙon Allah da kyawawan ayyuka kamar yadda ya auku ga waɗannan mutane uku da kogo ya rufe da su yayin da suka fake cikin sa kamar yadda manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ba mu labari sai na farkon su ya roki Allah da biyayya da yake ga mahaifinsa cewa Allah ya yaye masa Allah ya yaye musu halin da suke ciki na biyun ya roke shi saboda nisantar alfasha na ukun ya roke shi da amanarsa da adalcinsa a wannan lokaci addu'ar da suka yi ta zamo karɓaɓɓiya dutsen da ya toshe musu bakin kogon ya buɗe saboda sun roƙi Allah da kyawawan ayyukansu yana daga cikin tawassuli da shari'a ta yarda da shi a yi tawassuli da addu'ar bawan Allah wanda yake salihi kuma wanda yake a raye domin haƙiƙa sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi sun kasance suna zuwa wajensa domin ya roƙan musu Allah yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya rasu ba su tafi wajen kabarinsa ba domin addu'a sai dai sun koma wurin salihansu wanda suke a raye kamar yadda sayyidina Umar Allah ya ƙara masa yarda ya yi lokacin da ya nemi Abbas babban manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da ya roƙon musu Allah ya sauko musu da ruwa sayyidina Umar ya ce ya ubangiji Allah mu mun kasance muna roƙonka ruwa da addu'ar annabinka sai ka shayar da mu to yanzu kuma muna roƙonka da addu'ar babbansa tashi kai ya Abbas kai mana addu'a Allah ya shayar da mu
kashi na biyu daga cikin kashe-kashen tawassuli shine tawassuli na bid'a wato ayi tawassuli zuwa ga Allah madaukakin sarki da abin da shari'a ba ta zo da shi ba kamar yin tawassuli da zatin annabawa da salihan bayan Allah ko jahinsu ko da haƙƙinsu kamar mutum ya ce ya Allah ina roƙonka da jahin annabinka ko da haƙƙin annabinka ko domin alfarmarsa ko makamancin wannan daga lafazzai wanda shari'a ba ta zo da su ba irin wannan nau'i na addu'a manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi bai yi umarni da shi ba da ko gaskiya ne da ya shiryar da mu zuwa gare shi kashi na uku na nau'in tawassuli shine tawassuli na shirka wanda ma'abocinsa yake fita daga addini kuma mai aikata shi yake zama kafiri irin wannan shine juyar da bauta ga wani Allah da rukun matattu su zamo ababen kama kafa cikin bauta wa Allah wannan kuwa shine irin shirkar da mushrikan Makka a lokacin jahiliya suka kasance a kanta a lokacin da Allah ya aiko manzansa tsira da amincin Allah tabbata a gare shi zuwa gare su domin sun kasance suna cewa ba muna bauta wa waɗannan gumakan bane sai don kawai su ƙara mana kusancin daraja zuwa ga Allah su sun kasance suna kamun kafa ne da gumakansu domin bauta wa Allah amma a wannan zamani waɗanda suka kasance sun kauce ga barin tafarki suna kamun kafa da matattu tsakaninsu da Allah idan ka duba za ka ga cewa babu bambanci tsakanin aikin waɗannan da abin da mushrikan Makka suka kasance suna aikatawa a jahiliya
ya dan uwa a musulunci shi dai wancan ma'abocin kabari hakika ransa ya koma zuwa ga mahaliccinsa ya gabata zuwa ga abin da ya gabatar kuma ya kasance cikin kabarinsa tamkar jingina ne ga ayyukansa baya mallakar wani amfani ko cuta to dan Allah yaya za a yi ya amfanar da wani yanzu baka yi tunani akan haka ba ka duba ka gani a wani tafarki ka kasance gashi kuma wanda yake shine yazo da addininka wato annabi Muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wanda kake yin salati kake sallama a gare shi yana cewa idan mutum ya mutu to aikin sa ya yanke sai guda uku sadaka wadda take jariya ko ilimi da ake amfani da shi ko wani da tarihi da yake yi masa addu'a to saboda ne zaka zo kuma kana neman wata bukata daga wani matacce wanda baya mallakar komai ga kansa ya dan uwana a musulunci ka duba wannan aya da idan basira domin akwai waraka a cikin ta inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa
ya tad'uhum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u ma istajabu lakum wa yawma al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir
idan kun kira Yesu ba za su ji kiran ku ba kuma ko da sun ji ba za su amsa muku ba kuma a ranar kiyama za su kafirce wa shirkanku kuma babu mai baka labari fiye da wanda yake masa ne wataƙila wasu mutane su ce mu muna zuwa kabari ne kuma muna neman tabarruki daga waliyi domin neman albarka kawai sai mu ce da shi lallai albarka wata ni'ima ce daga ni'imar da Allah yake ɗanci wasu ababen halittarsa da ita sai dai mutane sun yi saɓani wajen fahimtarta akwai wanda ya kore ta yake ganin babu wani abu da yake da albarka wani kuma yana ganin yawancin abubuwa da akwai albarka a cikinsu za ka ga kuma yana neman tabarruki da duk abin da yake kewaye da shi ko da ba shi da wani dalili a wurin Allah yana kuma daga ni'imar da Allah ya yi mana cewa annabinmu Muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya yi mana bayani kuma ayyukansa sun nuna mana abubuwan da suke da albarka saboda haka albarka ba ta tabbata ga wani abu sai kawai abin da dalili ya inganta a kansa daga littafin Allah ko sunnar ma'aiki tsira da amincin Allah tabbata a gare shi
yana daga cikin abin da ake kaunar albarkacinsa Lailatul Qadr da kuma masallatan nan guda uku albarka kuwa da ke cikin waɗannan masallatai shine ninkin lada da ake samu wajen yin sallah a cikinsu amma ba wai neman albarka daga garukanta ko duwatsun daga garukansu ko duwatsunsu ba indai ba rukuni guda biyu na Ka'aba ba wanda aka shir'anta shafansu don neman albarka don neman albarkarsu manzo Allah kira da amsa Allah tabbata a gare shi yana cewa sallah daya a masallacina ya fi sallah dubu a wani masallaci wanda ba shi ba sai kawai masallaci mai alfarma wato Ka'aba Bukhari da Muslim ne suka rawaito wannan hadisi yana daga cikin abin da ake neman albarkarsu ruwan zamzam saboda manzon Allah ira da mun ci Allah tabbata a gare shi ya yi ruwan nan ruwa yana cewa hakika shi ne albarka ne kuma waraka ne daga cuta Muslim ne ya rawaito wannan hadisi haka nan duk wani aiki nagari da shari'a ta tabbatar da shi shi ma aiki ne mai albarka amma mutane to babu wata albarka sananniya ga zatinsu sai dai annabawan Allah kawai wanda yake gaba da su kuma shine annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tsira da mun ci Allah tabbata a gare shi ya halatta a yi tabarruki da shi a lokacin da yake raye haka kuma ana yin tabarruki da gashin sa da tufafin sa da gumin sa da sauran su sai dai babu abinda yayi ragowa yanzu a cikin waɗannan abubuwa amma ragowar halitta su bai halitta ayi tabarruki da su ba koda ko suna cikin bayan Allah salihai wannan kuwa shine ijma'i na sahabban manzon Allah ila da mutun Allah ya tabbata a gare Allah kuma ya yarda saboda haka ya dan uwana musulunci ina tsoratar da kai kada ka saba wa shari'a ta manzon Allah ila da mutun Allah ya tabbata a gare shi kada ka kebance wani da wani abu wanda yake ya kebance manzon Allah shi kadai kada ka miƙa hannunka ga wani don neman tabarruki da shi da kauna albarkar sa domin wannan bai auku ga sayyidina Abubakar ko Umar da sauran sahabbai ba ballantana waɗanda ba su kai su matsayi ba
anan ya dace mu yi bayani cewa bai halatta ba a nemi albarkaci ga wani dutse ko turbaya ko wani wannan ko sumbatar ɗaya daga cikin waɗannan sai dai kawai abinda manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya keɓance kuma manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi bai ambaci wani abu ko wani dutse da za a shafe shi don neman albarka ba sai guda biyu kawai na farkon su shine Hajarul Aswad wanda in mutum ya samu damar sumbatar sa to sai ya sumbace shi in kuma bai samu iko ba sai ya shafe shi idan kuma dukkan wannan ya fassara sai ya ishara zuwa gare shi na biyu daga cikin waɗannan shine ruknul yamani sunnar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ta tabbatar da cewa za a shafe shi ne da hannun dama bayan waɗannan gurare guda biyu babu wani waje kuma da ya halatta a shafe shi don neman albarkacinsa abubuwan da wasu mutane kuma suke aikatawa na tabarruki da al'amudin masallatai ko ƙofofinta ko garukanta dukkan waɗannan yana daga cikin bid'a wadda ya wajaba musulmi ya yi nesa da ita domin waɗannan abubuwa ba su amfanarwa kuma ba su cutarwa ka duba faɗin khalifa shiryayye wato Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara masa yarda lokacin da ya tsaya gaban Hajarul Aswad ya kuma sumbace shi yake cewa wallahi ni na sani cewa kai dutse ne baka amfanarwa kuma baka cutarwa ba don na ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana sumbatar ka ba da ba zan sumbace ka ba daga nan ne za mu san cewa musulmi na gaskiya baya sumbatar Hajarul Aswad kuma baya shafar rukunul yamani sai dai da nufin bauta wa Allah kawai
kuma ana samun albarka a cikin wasu zamuna wanda aka keɓance su da wasu ƙarin falala saboda haka yana da kyau akan mutum ya ƙara a san abubuwan da yake aikatawa na ayyukan da shari'a ta tabbatar da su yana daga cikin waɗannan zamuna watan azumin Ramadan da daren Lailatul Qadr da goman farko na Zulhijja da goma ga watan Al-Muharram hakanan ɗaya bisa ukun ƙarshe na dare da ranakun Juma'a da wasunsu daga cikin zamuna wadda nassi sahihi ya zo cikin bayanin falalarsu daga annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi abinda kuma nassi sahihi bai zo da shi ba to baya halatta a yi aiki da shi musamman abin da yake shiga cikin bid'a yana daga cikin irin waɗannan abin da wasu jahilan mutane suke aikatawa a wasu lokuta keɓantattu abubuwan da Allah bai saukar da wani dalili a kansu ba kuma sunna ta manzon Allah da ya zo da addinin ba ta tabbatar da su ba kamar abin da ake aikatawa na abin da suke ambato maulidi ko daren Isra'i ko nisf sha'ban da makamantansu suna raya waɗannan darare kamar suna ganin ko manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai cika musu addini ba a lokacin da ya shar'anta musu nau'o'in idi guda biyu kawai sai suka kara abinda san zuciyarsu kuma shedan suka saka musu bayan Allah madaukakin sarki yana cewa
yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan
a yau ne na kammala muku addinin ku kuma na cika muku ni'imata kuma ne da musulunci ya zama shine addinin ku
shin waɗannan yan bid'a sun raya waɗannan darare ne da ibada da suke ganin abar shar'antawa ce kuma suka tsaya anan a hakika sun ketare wannan haddi izuwa abinda shine yafi girma da lalacewa ta yadda suka raya dararen da waƙe-waƙe da wasanni kai wani lokaci ma har da raye-raye tare da cutanyar maza da mata muna neman tsari da Allah daga halin waɗannan mutane da suke da awar san manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi alhalin suna sabawa umarninsa suna bin sabanin shiryarsa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa duk wanda yake amince sunnata to baya kan tafarkina Bukhari da Muslim ne suka rawaito wannan hadisin saboda haka babu idi a musulunci sai kawai idin karamar sallah da kuma ta babbar sallah saboda haka ya kai dan uwana kada ka halarci sai daga cikin wannan idi domin idan ka aikata haka to hakika ka aikata bid'a kuma ka taimaka wajen raya bid'a ka sani kuma a cikin bin sunnar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akwai wadata ga barin waɗannan yana daga cikin abin da mutane suka sunnanta kuma suke bin sa sau da kafa shine yin umara a cikin watan Rajab alhalin babu wata falala da wannan umara take da shi sabanin raguwar watanni saboda haka a keɓance watan Rajab shi kadai da yin umara a cikin sa farar da wani abu ne a addini ita umara asalin ta shari'a ta yarda da ita kuma neman kusanci ne mai girma yinta a cikin watan Ramadan shi yafi fiye da kowane wata amma Rajab shi babu wani dalili da yake nuna falalar umara a cikinsa
ya dan uwana a musulunci mutum lalle rarrauna ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tuffanta shi a cikin fadinsa wa khuliqa al-insanu da'ifa an halicci mutum ne yana rarrauna don haka watakila wani abu na cuta ya bujiro masa da zai sanya ya buƙaci rukuya da magani daga waninsa da yayin halitta ya tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya tabbata yana cewa da sahabbansa da yayin halitta ya tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya tabbata cewa ya yi wa sahabbansa rukuya kuma shi ma mala'ika Jibrilu ya yi masa rukuya don haka ashe rukuya wani al'amari ne na shari'a wani al'amari ne da shari'a ta yarda da shi saboda haka babu suka a cikinsa sai dai ya wajaba a gare mu san wasu abubuwa dangane da rukuya na farko dai bai halatta ba a yi rukuya sai kawai da abin da ya zo a cikin alkur'ani ko sunnar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ko kuma wata addu'a kyakkyawa wadda babu ta'adda a cikinta kuma wani abu na shirka bai gurɓata ta ba domin gashi manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi lokacin da ɗaya daga cikin sahabbansa ya kai masa kukan ciwon ciki da yake damunsa sai manzon Allah ya ce da shi ka sanya hannunka a inda yake maka ciwo ka sanya hannunka a inda yake maka raɗaɗi ka ce bismillahi sau uku sa'annan ka ce a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir manzon Allah ya amsa Allah tabbata a gare shi ya kasance idan ɗaya daga cikin iyalansa ya yi rashin lafiya sai masa tofi da wulawuzai guda biyu wannan shine misali na ruƙuya da shari'a ta yarda da shi amma wanda shari'a ta haramta ita ce wadda akwai wasu lafazai da hatimai wadda ba a san ma'anarsu ba kuma ta kunshi lafazai na shirka kamar neman taimakon wani Allah da neman taimakon wani abin halitta cikin warkarwa alhalin Allah shi kadai shine mai warkarwa ko kuma ya roki Allah da zatin wani ko ya roki wani ya warkar da mara lafiyarsa duk waɗannan ba su halarta ba kuma ba su amfani ga wanda aka yi wa rukuya da su
na biyu daga abubuwan da ya kamata mu sani akan rukuya shi ne kada wanda ake yi wa rukuyar ya ɗauka cewa waraka tana hannun wanda yake yin rukuyar ne sai dai ya sani cewa warakarsa tana hannun Allah ne shi mai yin rukuyar sababi ne kawai daga sababan warakar na uku ya ɗan uwana ya wajaba a gare ka idan ka buƙaci wani ya yi maka rukuya ka nufi wajen mutum tarihi mai riko da littafin Allah da sunnar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ka kuma sani cewa abin da yake mafi fifi gare ka shi ne ka yi wa kanka wannan rukuya na hudu ina tsoratar da kai ya ɗan uwana kada ka take ka je wurin matsafa ko masu kau dabara ko masu da'awar sanin gaibu ko bokaye ka nemi waraka daga gare su da kuma biyan bukata domin babu makawa a kanka ka sani cewa matsafi baya zamowa matsafi har sai ya kafirta da Allah da kuma abinda aka saukar wa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi saboda haka shi kafiri ne kuma aikinsa kafirci ne zuwa wajensa kuma zunubi ne daga cikin manyan zunubai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce ku ne sanci abubuwa bakwai masu halakarwa ya ambaci tsafi kuma a cikinsu Bukhari da Muslim ne suka rawaito wannan hadisi Allah maɗaukakin sarki yana cewa wala yuflihu as-sahir haythu ata matsafi baya cin nasara a duk inda yake kuma ya ce kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi la ghaiba illa Allah kace babu wani wanda ya san gaibu a cikin sammai ko a ƙasa idan ba Allah ba don haka duk wanda ya je wurin wani daga cikin waɗannan yana nufin ya tambaye shi game da wani abu da zai auku a nan gaba kamar wanda zai yi tambaya game da abin haihuwa shin namiji ne ko mace ko game da tafiya shin akwai amfani cikinta ko cuta to ga hukuncin Allah cikin irin wannan da nassin hadisin annabinsa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayin da ya ce duk wanda ya ji wa boka ya kuma gaskata shi a cikin abin da yake faɗi to haƙiƙa ya kafirta da abin da Allah ya saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Abu Dawud da Tirmidhi su suka rawaito wannan hadisin kuma ingantacce ne manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce duk wanda ya je wajen wani mai da'awar sanin gaibu to Allah ba zai karɓi sallarsa ba na darare 40 Muslim ne ya rawaito wannan hadisin
saboda haka idan zuciyarka ta taka maka ka je wajen wani mai da'awar sanin gaibu ko boka to ga waɗannan hadisai guda biyu sun isa su zama wa'azi da ambato ga wanda yake da tunani kuma ya kasa kunnensa yana mai halarto da hankalinsa yana daga abin da ke cikin magana akan rukuya shine magana akan laya ita dai laya wani lokaci akan sanya wata aya ta Qur'ani a cikinta kuma mutum ya rataya a kirjinsa ko a kirjin 'ya'yansa hakan kuwa duk da wasu malamai sun yi rangwame a cikinta sai dai yawancinsu sun yi hani amma idan ya zamo ya kunshi wani abu wanda ba na shari'a ba kamar wasu lafuza da ba su da wata ma'ana to wannan baya halatta irinsa ne kuma abin da wasu jahilai suke aikatawa ta sanya sarka a jikin madubin mota ko takalmi a gaban mota ko bayanta ko wani yanki hakanan sanya zobe ko kambu a wannan suna ɗauka cewa yana kare su daga maita wanda kuwa wannan yana daga cikin jahiltar tauhidi da kuma raunin tawakkali gashi manzo Allah tsaya da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa duk wanda ya race wani abu so za a kale shi da wannan abin Ahmad ne ya rawaito wannan hadisi yanzu manzo Allah bai koyar da mu ba abinda za mu faɗa domin mu kare kanmu daga mayu kuma mu kare kawunanmu da shi ba yanzu baya shiryar da mu yanzu bai shiryar da mu ba addu'ar da yake cewa a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma yanzu bayan waɗannan kariya mutum kuma zai nemi kariya daga wani takalmi ko yanki ko sarƙa duk wanda ya aikata haka lalle ya cancanci a kyale shi da wannan abin don ya amfane shi ko kuma ya cutar da shi alhali hakan ba zai taɓa yiwuwa ba na amfana tashi ko kuma gusar da wata cuta daga gare shi da shi kuma manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ga wani mutum ya rataye kambo a dantsansa na tagulla sai ya ce da shi menene wannan sai mutumin ya ce magani ne daga wata cuta wai ita wahina sai ya ce da shi cire shi domin ba zai kara maka komai ba sai rauni Ahmad ne ya rawaito wannan hadisi
Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah
dan uwa a musulunci muna sauraron shawarwarinka da ra'ayoyinka ta wannan adireshi gidan shirya kasakasan musulunci na mu'ta akwatin gidan waya 1018 lambar telefon 3812604 Saudi Arabia Buraida jihar Katsina